فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan yammaci na Lahadi a mun shiga daren Litini yau muna 12 ga watan Al-Muharram hijran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 12 ko 11 ga watan Al-Muharram hijran na da shekara 1447 a kidan miladiya yau muna 6 ga watan 7 shekara ta 2025 mun da wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya ta markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma kuma dan ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub idan yan uwa basu manta ba zama ta ƙarshe mun fara bayani akan shuruɗul mujadala sharaɗin yin mujadala muka ce sharaɗai ko kuma mu ce ladubban yin mujadala la'akari da cewa mujadala wani lokaci takan zama ta alkhairi domin za ta shiryata wani lokaci kuma za ta zama na sharri domin za ta ɓata goma ɗaya bai gyaru ba to a yayin da ya zama domin bayanin gaskiya da kore ƙarya to a wannan lokaci babu laifi a yi mujadala to amma a ƙarƙashin waɗansu sharuɗai shi ne malam ya zayyana waɗannan sharuɗai mun karanto na farko a sani ikhlasu ya kasance manufan ita ce gaskiya da gane gaskiya abu na biyu ya kasance wannan jayayya da za a yi mujadala ko muƙabala kamar yadda muka ci sani za a yi ta ne cikin kyakkyawan ɗabi'a cikin rausasa harshe cikin tabbatar da gaskiya da ƙawatata da rushe ƙarya da munanata wato zai kasance kenan a mu'amala za a yi mu'amala mai kyau a harshe zai mu'amala zai magana kalmomi masu daɗi sannan kuma za a bi hanya mai sauƙi wurin isar da saƙo sannan sharaɗi na uku ko ladabi na uku ya zama duk wata jayayya ko muƙabala da za a yi ta zama an gina ta akan ilimi kar a yi ta akan jahilci sannan abu na hudu idan za a fara muƙabala ko mujadala to a fara da ambaton sunan Allah domin a samu albarkan abin a kuma kore shaiɗan daga yin tasiri a lokacin da ake tattaunawa ladabi na biyar shine mutum ya ladabtu a yanayin zaman da za a yi ya zama an kiyaye ladubba yayin zama duk mun buga misali akan wannan zama na mutunci zama na girmama juna ba zama na fariya da isa ba sannan mutum ya girmama abokin tattaunawansa kar ka rena shi kar ka walakantar da shi kar ka riƙa mishi magana cikin izgilanci ko domin ka rena iliminsa ko kare ni shekarunsa ko kare ni arzikinsa a riƙa masa magana cikin izgilanci to ba a san haka ne a ladabi na shida wanda akai muka tsaya shine malam ya ce an nisanci san rai sai mutum ya yaƙi zuciyarsa ya nisanci san rai ya ce saboda akwai yiwuwar ana cikin tattaunawa sai gaskiya ta bayyana maka to kar ka tsaya kai ta muku-muku ka tsaya kai ta soshe-soshe kai ta kama kame a'a fito kawai ka ce Allah Allah ya gafarta mun na gane ne kuskure wuri kaza shi kenan ba zai tawaye ka da kuɗi ba har shine malai ke cewa man ta'allama kalamul musifina, idan muka yi nazari muka kalli zantuttuka na masu adalci wa salaf da maganganu na magabata, duk wanda yayi wannan yahuna alaihi taraju'u 'anil khata, zai mishi sauki ya iya dawowa ya karbi gaskiya ya kyale kuskuren shi. Duk wanda ke bibiyan zantuttuka na mutanen kirki masu adalci magabata, ya rika jin yadda suke yin kuskure kuma su dawo su kyale kuskuren su dawo kan daidai, to duk wanda ya bibiye wannan in dai yana da rabo, to Allah zai taimake shi, abin zai rika masa sauki, ba zai zama irin kifadi din nan in ka riga ka fadi ba canji, ba zai zama wanda yake yana ganin kasanci ne yau a ce yayi kuskure ya dawo daga kuskuren shi ba. To shine malam sai fara kawo mana labarai daga magabata domin mu dau izina da su. Yace wa Muhammad ibn Ka'ab qala, daga Muhammad ibn Ka'ab yake cewa sa'ala rajulun Ali radiyallahu anhu an mas'alatin, wani mutum ya tambaye sayyidina Ali akan wata mas'ala, fa qala fiha ra'ayahu, sai sayyidina Ali ya bada fatawa da fahimtansa, bi ma'ana shine ra'ayahu din da ra'ayinsa, wato abin da Allah ya hakaka mishi ya gani. Fa qala ar-rajul, sai wannan mutumin yace laysa haka ba, gaskiya wannan fatawan ba daidai bane, ba daidai bane da kuskure, walakin kaza wa kaza, sai dai gaskiyar zance shine da kaza da kaza da kaza, sai bayanin kuma abin da yake shine daidai din. Fa qala Ali, sai sayyidina Ali yace asabta, wallahi kai daidai, wa akhta'at, kuma nayi kuskure. Nan take kaga dai sayyidina Ali baya ga kasancewar shi babban sahabi, to sannan dan gidansa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne, sirikin Annabi ne yana aure da Isa, darajoji dai da falaloli da yawa sun tabbata ga sayyidina Ali, amma an masa tambaya ya ba da fatawa, kuma wanda ya ba fatawa yace gaskiya ba daidai bane, ga daidai din sai ya kawo mishi batun gashi gashi gashi. Sayyidina Ali nan take yace tabbas nayi kuskure, kai kai daidai, sai ya ce wa fauqa kulli bi ilmin alim, gaskiya wato Allah ya faɗi gaskiya da ya ce kowane mai ilimi a saman shi akwai wanda ya fi shi sani, duk wani wanda ka gan shi da ilimi to akwai wani wanda ya fi shi ilimi, kuma ilimin yakan iya jiɗintar lokaci da wuri, ka fi wani ilimi a wuri kaza shi kuma ya fi ka ilimi a wuri kaza, ka fi shi ilimi a wuri kaza shi kuma ya fi ka ilimi a wuri kaza. Sai sayyidina Ali nan da nan sai ya dawo ƙasa, sai ya nuni akan wannan bawan Allah ma ya fi ni ilimi, wa fauqa kulli bi ilmin alim, kaga wannan ayan alqur'ani mai girma ne, wa fauqa kulli bi ilmin, a saman kowane mai ilimi, alim akwai wani mai ilimi, da ka duk yadda kake jin ilimi to akwai wanda ya fi ka ilimi, ko da ko ba a jimlace ba, ko da a waɗansu kusurwoyi ne, amma dai kai a tattare kana da zurfin ilimi, to ana iya samun wanda kuma ya fi ka ilimi a baki kaza, kana iya zama babban malami a gari, amma a babin hadisi wani ya fi ka ilimi, a babin tafsiri wani ya fi ka ilimi, a babin lugha wani ya fi ka ilimi, to idan ka ga gaskiya ba maganar ka tsaya kai ta kumbiya kumbiya kana nuku-nuku bane, fito karar ka ka fadi cewa lalle wani yayi daidai ni kuma nayi kuskure, shikenan. In wanda ka dora al'umma akan wani kuskure ne wanda sun dade suna yi, ka nemi gafaran Allah kuma ka fito karar ka gaya ma jama'a, jama'a fata wannan na bai kuskure ne. Na sha kawo wannan kisoshi guda biyu da kisan sayyidina Abdullahi dan Abbasin, kaga dai shine turjumanul Qur'an, manzo Allah ya bashi lafiyin fassarar al-Qur'ani, shi ma kanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya rika ba da fatawa akan mas'alar riba, cewa babu riba a cikin jinkirin canjin kuɗi da kuɗi, sai dai in an samu ƙari. Kun san riba ta kasashe biyu, akwai riban nasi, akwai riban fadl. Riban fadl shine riban ƙari, gani da naira ɗari ɗari sabbi, guda 10 kai kuma kana da naira 1000 guda 1 sai kace ban canji sai insha ni na sabbini ai sai dai in baka 900 kaga an samu ƙari kai ka ban 1000 ni na baka 900 kaga canji ne amma an samu ƙari to wannan riba ce wannan babu wani malami da ya saba riba ne to amma na jinkiri ina son ka bani canji to amma ga 1000 na to kai kuma bari sai an jima an kaji shago sai ka dauko 1000 sai ka dawo min da canji ka bani 1000 na tafi da ita nayi wani amfani da ita sannan na baka canjin ka wannan jinkirin riba ne annasi'u kenan jinkiri to sai ina Abdullahi dan Abbas ya dade yana ganin cewa wannan ba riba bane sai dai in an samu kaji to lokacin da Sa'ad bin Abdul Waqqas hadisin yana cikin Bukhari da Muslim duka Sa'ad bin Abdul Waqqas ya samu wannan labari na fatawa da sayyidina Abdullahi dan Abbas yake badawa sai ya fuskance shi yace wannan fatawa da kake badawa ka same ta a cikin littafin Allah ne ko cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullahi dan Abbas yace a fahimta ta shi a wata riwaya yace na samu bayani ne daga wani ya fado yadda shi ya sani nashi bayani sai Sa'ad ya ce kuskure ne naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin kaza sai ya kawo riwayar da take tabbatar da cewa wannan din riba ne to kaga al'amarin riba ba karamin al'amari bane kuma sayyidina Abdullahi dan Abbas ya dade yana ba ta fatuwar cewa ba riba bane nan take sai ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi sai istighfari ya tuban ma Allah sai ya ci gaba da ba da fatawa akan cewa wannan riba ne to sai tawai sayyidina Abdullahi dan Abbas da wani abu ya kubuta a gaban Allah to haka ya kamata mu zama to haka ne shi ma sayyidina Umar ya taba yin hukunci a cikin matan da aka aure ta cikin idda kamar yadda Ibn Abdulbar ya kawo a cikin al-Istidka an aure ta a cikin idda mun sani cewa a Malikiyya duk matan da ke aure a cikin idda to za a raba auren tsakankaninta da wani mijin kuma ba za su ƙara yin aure ba har abada ko da su kaɗai suka rage a duniya daga shi sai ita to za a raba auren kuma ba za su ƙara yin aure ba kuma sadakinta za a kwace a kai baitul mali to wannan fatawa ce sayyidina Umar ya bada ita akan minbari a garin Madina da aka samu wata mata ta yi aure a cikin idda sayyidina Umar ya ga mutane sun fara wasa da dokokin Allah abinda Allah ya haramta karra a cikin littafi mutane a sa san rai a fara wasa da littafin Allah to nan take sayyidina Umar ya bada wannan fatawan cewa sadakin da aka bata ya raba auren ya karbi sadakin ya mai da shi baitul mal kuma ba za su ƙara yin aure ba daga nan har abada to da daman mutane waɗanda suka zo lokacin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallama sun ji wannan fatawa kuma da ita suka tafi shi yasa ga yana a cikin littafai to amma sayyidina Ali ya samu wannan labari kuma ya je ci jarar sayyidina Umar yace wannan fatawan ba daidai bane shi ne ya kawo masa cewa kawai sai a kalli a jini na nawa ne saka yi auren kila ta yi jini daya ko jini biyu kafin ce na uku sai aka daura mata aure to yanzu za a raba auren sai a bata dama ta jininta da ya rage in jini daya ya rage mata in biyu ya rage mata sai a bata dama ta jininta idan ta jinin sai kuma ta yi istibra'i to idan ta wannan to daga lokacin nan sayyidina Ali ya ce ya halasta a daura mata aure da wannan mijin kuma daga nan har tashin kiyama sabanin fatawar sayyidina Umar dukiyarka kuma ta za a karbi dukiyar matan da aka aure ta aka tare da ita a kai baitul mali me ya alakan sadakin mace da baitul mali sayyidina Ali ya ce wannan fatawa ba daidai bane sayyidina Umar ya ji dadin wannan fatawa ya jinjina ga sayyidina Ali sai yake faɗa la yabqani Allah bi ardin lasta fiha abal hasan kada Allah ya sa in zauna garin da yake ba ire-iren ku a kewaye da ni wanda idan ban yi daidai ba za a gaya mu ka dubi din irin sayyidina Umar nan da nan a ci shi jara kuma ya sako ƙasa dubi irin sayyidina Aliyu a ci shi jara ya sako ƙasa dubi irin sayyidina Abdullahi dan Abbas a ci jaran shi kuma ya karba nan ta jara ya istighfari ga Allah duk waɗannan jigajigan mutane ne waɗanda yake a babinsu ba sama da su To yanzu nan mallan shi ya kawo mana na sayyidina Aliyu shine na karo da wadancan guda biyu. Yace wa an Qaus daga Qaus bin Kaysan. Yace anna Zaida shi Qaus ai dalibin sayyidina Abdullah dan Abbas ne. Qaus bin Kaysan dalibin Abdullah bin Abbas ne. Yace anna Zaida bin Sabit lalle da Zaid dan Sabit وابن عباس ده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ده زيد ده عبد الله ده بابن شي رضي الله عنهم يچه تو ده زيد ده عبد الله بن عباس تمارا في صدر الحائض قبل ان يكون اخر احدها الطواف بالبيت ده عبد الله بن عباس ده مالمين شي زيد بن ثابت ده اي كو واسن cewa Abdullahi dan Abbas dalibin Zaid bin Zaid dalibin Zaid bin yakan je gidan Zaid ya zauna a kofar gidansa har bacci ya kwashe shi kura ya butubutu da shi sai idan Zaid ya fito sai ga sayyidina Abdullahi dan Abbas yana kwance yana bacci sannan sai ya tashi shi sai ya mishi karatu har ya kasance kan ce masa kanin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka aiko min gida ba ka ce in fito in maka karatu sayyidina abdullahi dan abbas ne ce ba haka aka ce ni mun malamai ba har shi ne a lokacin nan zai ji sai hau jakansa sai ibnu abbas ya rike mishi abin nan yana mishi zagi shi zaid a sama shi abdullahi bin abbas a kafa yana mishi zagi in aka yi magana ya ce haka aka ce a rika mun malamai so malamai su ana musu hidima ba wai bid'a bace ba wai sunna bane irin yanzu yadda ta ga mu muke da mu da matasan mu da kai da malamin ka ma sai ku ta tafawa kuna kashewa ai mu muni ɗan salafiyya mu ahlus sunna wallahi nan ba sunna bane ba sunna bace malamin hidima ake masa kai mishi wanki kai mishi guga ya aike ka in yana da ajin hawa ka wanki haka ake wa malamai haka sabai suka rika ma annabi haka kuma suye su din su suke mu junan su wanda ya san wani ya daran masa to ga dai shi Abdullahi dan Abbas yana cewa haka aka ce ni malaman mu so dan haka Zaidu sanannan malami ne na Abdullahi dan Abbas to amma kuma ilimi ba kofa daya bace ilimi na da fadi ilimi na da yawa to rannan kawai tamaraya sai suka yi wani sa'insa ne neman fahimtar gaskiya sai malamin ya kawo zance sai dalibin ya ce Allah gafarta malamin gaskiya ba haka bane to yanzu da malamin da dalibi an samu sabani akan wata matsala ce fi sadr al-ha'id qabla an yakuna akhir ahadiha al-tawaf bil-bayt akan mace ta bargarin maka ta tafi garin su ta koma garin su mace mai jinin haila bai kasance tsawafi da dakin Allah shine karshen abin da za ta yi ba duk wanda ya je maka ya san cewa wajibi ne akan kowani alhaji yayi tsawafin bankwana idan ya je maka akan umara ne waɗansu malamai suka ce sunna ce bata kai matsayin wajibi ba amma a cikin al'amarin aikin haji wajibi ne duk wanda yayi aikin haji ka gama komai yanzu ba abin da ya rige maka sai tafiya zaka bar garin maka ka komo garin ku to wajibi ne ka je kai dawafin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ya ba sahabbai cewa la yansiranna ahadun hatta yakuna akhir ahadi bil bayt al-tawaf kar wanda ya bar garin makka face sai ya zamto karshen abin da zai a garin makka shine je ya dawafi shine ake kira dawafin bankwana dama kun san dawafi kala biyu ne ko uku akwai dawafin qudum dawafi na isowa dakin ka'aba wannan a matsayin nafila take to akwai dawafin ifaba ko tawafin ziyara kamar yadda ake kiranta ko tawafin ifada shine dawafin aikin haji wanda ake yi ranar 10 ga wata. To akwai kuma dawaful ifada, dawafin dawaful wada', dawafin bankwana. To dawafin bankwana wajibi ne akan kowane alhaji. Kar ya bar garin Makka sai ya zama abin na ƙarshe da zai yi shine je ya dawafi. To daga nan kuma sai ya zo dauki jakansa sai ya bar garin Makka. Babu laifi idan akan hanyar shi na fita garin Makka kila ana loading kaya a motoci saboda yanayin rayuwa yanzu, kila wata sallan ta zakke mishi zai iya tsaya ya salla. Bukatun cin abinci ya kama, zai ci abinci. Kila gangadi ma ya kama shi, amma dai ana ta shiri-shiri ne na tafiya, duk babu laifi. Amma dai abu na ƙarshe, ajandanka na ƙarshe ita ce dawaki. To amma mai jinin haila fa, saboda dawafi a nan sosai ya ce kamar sallah ne, sai dai Allah ya halasta magana a ciki. Ana sallah ba a lola? Ba a yi. To haka nan dawafi ma ba a yin shi sai da tsarki. Ba a yin dawafi sai da tsarki. To yanzu wannan rashin tsarkinta, babban rashin tsarki ne, tana cikin jinin haila. To za ta je ta yi dawafin dai haka nan? Koko ba za ta yi dawafin, ba za ta iya tafiya a jinta? Kun gane matsalar? Bari in ba da amsan tambayar tukuna, sannan in karanta yadda suka yi. Malamai sun yi ijma'i, sai dai waɗansu 'yan tsararru, cewa mace mai jinin al'ada dawaful ifada ta fada, dawaful wada' ta fada a kanta. Ita ba dawaful wada' a kanta. Me yasa? Saboda uzuri, lalura da ta same ta na jinin al'ada. Kusan wannan ijma'in malamai ne. Ijma'in malamai ne. In ban da tsararrun malaman da suke ganin cewa tsarki ba shar'i ba ne a wurin yin dawafi, kamar Hanafiya, to suna ganin tsarki ba shar'i ba ne wurin yin dawafi. To ka ga mace na cikin jinin al'ada, su a gurinsu za ta shiga kawai ta yi dawafin ta ciki. To amma nan fatawa ce wacce take ba ita manzon Allah ya bada ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu rukhsa, hadisi na cikin Sahih Bukhari. Sayyidina Abdullahi dan Umar da shi ma yana ganin cewa babu makawasai ta dawafin nan. Amma daga baya kuma sai ya kyale wannan fatawan, saboda tunda aka ga mai shawaran manzon Allah yayi sauki shikenan sai ya dauki abin nan din. To shi ne da Sayyidina Abdullahi dan Abbas da malamin shi Zaid bin Thabit sai suka yi wannan sabanin. Hal ai wato malam zai fassara maka ni ake nufi fi sadal haid qabla an yakuna akhira أهدها الطواف بالبيت. سيكيش وهل الحائط تخرج بدون طواف؟ شن ياها لسني جن هيلة تفتاة دقمكة تفيا زوا قلنص باتارة تهي دواس الوداع با دواس وداع أم لا خوضيها لسبا. فقال ابن عباس سيدنا أبلاء دان عباس نتشي تنفير ذات فتاة إن دي جن العادة يزومتا ومقا تفيا تعتاسو shikenan ta fita kawai ta tafi abinta. Dawafin ya fadi a kanta. Wa qala Zaid, Zaid bin Thabit sai ce la tanfiu, ba za ta fita, ba za ta, sai ta tsaya a Makka, jinin ya dauke mata ta dawafin wajahi. Mun gode ma Allah da saukin addinin musulunci. Kaga da a ce wannan fatawar ta Zaid ita ce fatawa abin nan, to ya alhazai rashin ɗai kenan. Tun da yanzu a ce shedul ɗinku na tafiya yau Alhamis ko yau Lahadi ƙarfe 2, ke kuma jiya ne jinin al'ada ya zama ki ba za ki tsarki ba sai nan da kwana 5, to ya za a yi kenan? Za a yi ta samun damiji. Shi yasa addinin musulunci wallahi addinin Allah ne, addini ne mai sauki. To shi a fahimtar Zaid na tantance ba za ta fita ta bar garin Makka ba sai ta yi dawafin nan. Kenan sai ta jinkirta ta yi tsarki. Ila an gane. Fadakhala Zaid ala Aisha radiyallahu anha, da suka gama wannan shi Sayyidina Abdullah dan Abbas ya ce za ta tafi abinta. Zaid ya ce ba za ta tafi ba. Sai Zaid yake neman ƙarin haske akan fatawar da shi ya bada. Kaga malamai na Allah. Sai ya tafi gurin nan Aisha. Fasa'alaha, sai tambaye ta, faqalat, sai ta ce tanfiru, za ta tafi abinta, ba dawafi a kanta, dawafi ya faɗi a kanta. Kenan wane ne maganar shi ya fi zama mai ƙarfi a cikin su biyu? Ibn Abbas to shine aka ce fa kharaja Zaid wa huwa yatabassam sai Zaid ya fito yana murmushi waya kuli na cha mal kalamu illa ma qulta wallahi gaskiyar zance shine abin da kai Abdullahi ka faɗi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kadubi yadda mutun ya sako kuma malamin shafa bai tsaya yana wani tobirin na koma gida sai aika a kira shi ko kira shi a waya wai irin asirin shi din na arifi to na ƙara bincika wannan matsalan eh akwai dai wannan zantuttukan amma dai fatawanka duk ba wannan kawai a bayinin jama'a ya fito ka san mutane sun iya wayan kauce mu abin nan wai sai mutane ce maka to na dai ƙara bincika eh akwai dai zantuttuka amma dai shi wannan din maganar ka yana da ƙarfi ba malam dukkan kai wani kwalakwana kawai wannan matsalar abin da ka faɗi din shine daidai ni ne ne kuskure Allah ya gafarta mana ba shi kenan ba to shine Zaid ya fito babu wani kumbiya kumbiya babu wani rufa rufa yazo fito da gaskiya saboda ya je gurin nana Aisha ai ita mace ce ai tana da fatoyin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan al'amarin mata da yawa a cikin al'amarin aikin haji tunda ita ma hajjiya ce duk mata Annabi sallallahu alaihi wa sallama hajjiyoyi ne duk cikansu babu wata ba hajjiya ba hajjiya na Aisha radiyallahu ta'ala anha hajjiya na Hafsa hajjiya na Zainabu duk cikansu hajjiyoyi ne dan haka ko matan ka ta je aikin haji ba wani ka dubi da za ta yi na Aisha ta riga ta radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in qala ibn abd al-bar al-imam ibn abd al-bar sai yace yana ta'liqi zai ta'liqi akan wannan abin da ya faru yace haka za ya kunu al-insafu yace wannan shine haqiqanin yadda adalci yake wa zaid mu'allim ibn abbas zaid din nan fa malamin sayyidina abdullah dan abbas to fa malana la naqtadi bihim mu ko me zai hana mu kwaikwaye su me zai hana al-imam ibn abdul bar ne ke tambaya me zai hana mu kwaikwaye su ku ba ni amsa me zai hana akwai mana yawwa ko girman kai ko san kai ko neman suna ko ba haka bane ko ire-iren waɗannan ɗabi'un su za su hana mu kwaikwaye su sai ka ga kai mutum gyara yi ta muku-muku ya ki karɓan gyara in na ce mutum ba ina nufin wai ni ne mai yin wani ɓun ina nufin jinsin mutum kai mishi gyara ko ai maka gyara kai karan kanka sai mutum yi ta wani tawile-tawile yi ta wani muku-muku yana kumbiya-kumbiya wai yana kunyan ya fito ya nuna yanzu ya dawo ƙasa ya karɓi gaskiya wannan ba ta da mutanen kirki ba malam ce wallahul musta'an shi al-imam ibn abd al-bar kenan yace wallahul musta'an Allah ya sauka warwiya anna abu hanifata arwaytu al-imam abu hanifa nu'man bin sabit ko nahabnahu hammadan 'an al-munaqashati wal-jidal ya hana dansa hammad yana da kasuwancinsa hammad ya hana shi yin jayayya da kuma tattaunawa tsakankanin shi da wasu ya hana shi sa'insa da mutane wa kana abu hanifata ma'rufan bi annahu min al-munadhirin al-abkiya al-kibar al-halin sanannan abu ne cewa al-imam abu hanifa yana daga cikin waɗanda yakan zauna ai munazara na ilimi da su kuma mutum ne mai kaifin basira kwai da gaske sanannan abu ne al-imam abu hanifa za a zo a zauna gaban shi a tattauna ilimi yace a ce a'a yi munakasha sai ya tabbatar da eh din nan ko a'a ne sanannan abu ne amma kuma shi gashi ya hana dansa to sanannan abu ne shi yana da wannan dabi'a alladhina yunaziruna liwusul ila alhaq amma waɗanda suke munazara domin su isa zuwa ga gaskiya sanannan abu ne al-imam Abu Hanifa akan wannan fa qala lahu ibnuhu sai dan sa yace masa ra'aytuka wa anta tatakallamu to ala gafarta baba kuma ala gafarta malam ko kai na gafa kana fa yin irin wannan din abinda kace ni kar in na fa ga kai kana yi fa ma baluka tanhani to me yasa ka hana ni abinda a gaba na za a zo ku zauna ku tattauna da wani yana kawo yana cewa kana cewa a'a ai baje babban ƙwariya ai ruwan dalilai da abubuwa na hankali amma ni kuma gashi ka zo ka ce mun kai to me yasa babu laifi in ka ga an yi maka abin da baka gane ba kai tambaya wannan ko koda malamin ka ne koda baban ka ne koda sarki ne in yi abin da ba a gane ba sai a tambaye shi kara haske qala sai ce ya bunayya ya kai dan dana kunna natakallamu haqiqa mun kasance mukan tattauna wa kullu wahidin minna ka anna tsayr ala ra'sihi makafata an yazilla sahibihi idan mun zo tattauna wannan kowanne ɗaya daga cikin mu zaka ga yana dardari kai ka ce tsuntsu ne a kansa haka ne ko makafata an yazilla sahibihi yana dardari yana tsoron kar abokin tattaunawansa ya zani kar ya samu zaniya kar abokin tattaunawanka ya kauce ma gaskiya kar abokin tattaunawanka ya sa san rai mukan tattauna ni ilimi amma domin mu isa zuwa ga gaskiya kuma kana yi ne kana kiyaye ladabban da kar ka je ka fusata abokin tattaunawan naka ko san rai ya kama shi ko girman kai ya kama shi ko ya ga cewa kare yana shi ya ki karban gaskiya ko kuma ya fahimci kai ma ba gaskiya kake so ba ya bi ka eh to a tafi a haka to kowanne yana tattauna yana taka tsantsan kar dan uwan shi ya fada cikin jarabawa ta sanadiyan wannan tattaunawan da suke yi yace wa antumul yawma amma ko a yanzu kaji al-imam abu hanifa ya mutu hijira ne shekara 150 ya mutu ya bar duniya kamar yanzu shekara 300 kenan tun da yanzu muna da 47 shekara 3 ne kawai babu a cikin shekara 300 to yana gaya ma ɗansa ku ko yanzu al'amarin ku ya canza ta takallamuna wa kullu wahidin min wa kullu wahidin yuridu an yazilla sahibahu ku tattaunawan ku kuna tattaunawa ne amma kowa yana fatan yirin jayi akan abokin tattaunawan shi abokin tattaunawan shi kasa kowa yana yi ne dan abokin tattaunawan shi kasa shi ya sama mu ko a zamanin mu muna yi ne muna taka tsantsan muna gudun kar abokin tattaunawa yi kasa yau wata fitina ta imani ta kama shi ko jin kai ko kin karban gaskiya kila an gane abin zai daure maka kai burin baku labarin tattaunawan Sheikh Al-Albani da wanda daga cikin daliban ilimi suna tattaunawa ne akan lafazin az-zulm az-zulm kaga a cikin Al-Qur'ani ne girma akwai wuraren da ya kawo az-zulm zalunci a matsayin kafirci kun gane akwai kuma wuraren da suka zo zalunci ba kafirci ake nufi ba zunubi wannan a Qur'ani da sunna duka akwai to sai aka sami irin ɗan kaushi din nan irin ɗan boko haram Sheikh Al-Albani yana tattauna da mutane daban-daban Allah ya hore mishi iya jayayya an hore mishi iya jayayya domin tabbatar da gaskiya to sai wannan ɗalibi ya zo yana batun cewa ai duk inda aka kawo az-zulm kawai kafirci Sheikh Al-Albani ya ce a'a akwai inda az-zulm zai zo da ma'anan kafirci akwai kuma inda zai zo da ma'anan zunubi wannan ɗalibin ya tsaye ta kokari ya nuna a'a shi fa kawai az-zulm duk inda ya zo kawai kafirci ra'ayin khawarij ku gane matsalan ra'ayin khawarij cewa duk inda kai zunubi kawai ka kafirta ko ba shine fahimtar khawarij ba su ne 'yan boko haram ai duk inda kai zunubi yau mutum yana yin ƙarya ya kafirta yau mutum yana yin hasada ya kafirta kuma hukuncin shi kisa shine ra'ayin khawarij ai ko ku ba ku karatun aqida ne to shine Sheikh Al-Albani ya ce mishi to dakata bari in kawo maka wata addu'a da annabi ke yi
sai ka gane hadarin maganar da kake yi. Yace annabi ne yake addu'a, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran. Sai yace wala yaghfiru dhunuba illa anta. Az-zulm ne ya ne shi ne? Az-zunub. To yanzu wannan maganar yana nufin Allahumma inni kafartu kufran katiran. Inda inda ya zama az-zulm bi inda yazo kafirci ne, to annabi yace Allahumma inni zalamtu nafsi. Kenan Allahumma inni kafartu kufran katiran. Annabi yake kafirci kenan. Me ya kamata wannan dalibin ya ce? Sai shi astaghfirullah atubu ilayhi, na gane. Lallai ba kafirci ake nufi ba, nan zulubi ake nufi. Kawai wannan bawon Allah ya shafa mu irin shi to kafa, kawai kafirci ake nufi. Yace ka kalli hadarin maganar ka fa. Yana gaya mishi kalli hadarin maganar ka. Annabi kenan yanzu yana nuna ma Allah, ya Allah ne kafirci da yawa. Yaran nan ko in ce wannan dan kaushin ya shafa mu idan shi to kashi kan alkafi ya rufa. Kawai shi dai duk inda abul mai zo ko alkufur ne. To nan ta kafe shi kwal Albani ya ce to Allah ya kyauta. Shikenan an gama jayayya. An gama ta, to me yake kuma? To me kake yi ke so ka mishi? Wanda dai zaka ce mishi annabi ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran. Kuma ya ce eh kafirci ake nufi. Ya kafirta annabi take nan. To wanda ya kafirta annabi wannan ka tsaka na ma wani mukabala da shi akan ne. Aga da kakale shi kawai in yana da rabo zai da, in ba ya da rabo dama sababbu haka suke. Tasarauru. Kila mun gane jama'a. To shine abin da su magabata suke takatsantsa. Kar ya zamto kai munakasha da mutum amma girman kai ya kama shi ko san rai, kamar yanzu wannan ai ka san rai ne, san rai ne, girman kai ya sa ya ki karban gaskiya. To wasu na takatsantsan kar haka ya faru. To wai na gaya ma dan shi ne fa, a zamanin tabi'ai kenan, saboda al-Imamu Abu Hanifa yana gaba da su al-Imamu Malik. Al-Imam Abu Hanifa ya mushi jan shekara 150. Al-Imam Malik fa hijira shekara 100 da nawa ya mutu. Ina ɗan Malikiyya zalla. Akwai ɗan Malikiyya zalla nan kalbul gunce ku, Al-Imam Malik shekara ta nawa ya mutu? Ma ƙara muku shekara ta nawa aka haife shi? Shekara ta nawa ya mutu? Ban tunani ku ɗan zallan Malikiyya ne ko ku kana yin sirki? In ba ka yin sirki to sai ka faɗa. To ba ku sani ba kenan. Wanda ya sani ya faɗi. An haife shi hijira shekara 90 da nawa, ya mutu hijira shekara 170 da nawa. To sai kun koma kenan. Al-Imam Malik dai shi nake kaɗi fili da shi. Wani ma ya ce mu ɗan Malikiyya, to ba kamar san lokacin da aka haife shi ba ne, san lokacin da ya mutu. Allah ya kyauta. A iya dai abin da za a ce kenan ko? Ku koma ku binciko shekarun da ya mutu. To shi ne yake cewa waja'an Shafi'i, ya zo daga al-Imamu Shafi'i, annahu qala, al-Imamu Shafi'i na cewa ma nazartu ahadan qattu illa 'ala an-nasiha. Yace ban taɓa munazara, tattaunawa na ilimi da wani ba, da dai face 'ala an-nasiha. Me yake nufi da Allah nasiha? Face akan nufin alkhairi. Dama shi ne ma'anar an-nasiha. Waɗansu da dama mutane ba su gane fassarar wancan hadisin ba, da annabi ya ce addinun nasiha. Addinin musulunci nasiha ne. Eh, kowa zai gane nasiha. To amma sai aka ce nasiha ga Allah. Ha? Nasiha ga annabi. Nasiha ga littafin Allah Qur'ani. Nasiha ga shugabannin musulmi da sauran gamagari. In aka ce nasiha ga shugabanni za ka gane, nasiha ga magarin mutane za ka gane. To amma a ce maka yanzu kai nasiha ga Allah. Kuma Qur'ani ya kawo ne idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muslimin min sabil. To me nasiha ga Allah? Sai ka je ka ce to ya Allah, ka ji tsoron Allah, domin Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Ko kai ina kaga annabi wannan tana ka ce ya rasulullah ittaqillaha. To me ma'anar nasiha? Ko kuma ka je ka dauki alqur'ani ka ce ya kitabullah ittaqillah. ko kuma shine abin da mu kafi zai a matsayin nasiha ba abinda ake nufi da nasiha shine iradatul khair nufin alkhairi da haka idan aka ce ka nufaci Allah kai ma Allah nasiha ka nufaci Allah din alkhairi abinda Allah zai gani daga gare ka ya zama alkhairi idan aka ce ka nufaci littafin Allah da alkhairi abinda qur'ani zai fuskanta daga gare ka ya zama alkhairi ka karanta shi ka san ma'anan shi kai ma ka yada shi kai da awa zuwa gare shi qur'ani ba ya fuskanci alkhairi daga gare ka kenan ba to kai nasiha ga alqur'ani in kai nasiha ga annabi shine ka bi sunnan shi ka fahimce ta ka karanta ta ka gane ta kai aiki da ita ka kirani mutane akan ta kuma ka bata kariya ka nafaci annabi da alkhairi kuma annabi ya fuskanci alkhairi daga gare ka to haka nan ma shi ma ga Allah subhanahu wataala zaka gane littafin Allah ka gane ma'anansa kai aiki da shi kai da awa zuwa gare shi ka zama mai bada kariya akan duk wani ta doka ta Allah da duk wani hali na Allah duk wannan shine ake nufi da nasiha ga Allah to shine nan al-Imam Shafi'i yake cewa ba ban taba yin munazara da wani mutum ba face illa ala nasiha face akan nufin alkhairi wa ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yuqia ban taba yin munazara da wani mutum sai ne fatan Allah ya sawaye shi ne ya kuskure ba haje nufin alkhairi be tattaunawa da kai a matsayin yanzu a ƙarshe yana son a gano kai ne kai kuskure al-Imam Shafi'i ya ce bai taba yin wannan ba kawai yana munazara ne akan Allah ya haskaka mana mu gane ni gaskiya in daga dan uwana ne gaskiyan take Allah ka haskaka mana mu gane in daga gare ni ne gaskiyan take Allah ka haskaka mana mu gane amma bai taba yin munazara da fatan wai Allah ya sa ni kadai gaskiyan nan ke tare da ni wancan ya kuskure ba bai taba yin wannan ba a rayuwarsa ina an gane to ni ko kai fa yanzu in muna sa'insa ko in muna gaddama akan ma'anan wani hadisi ko wata aya ko tafsiri ko hadisi ko abin nan fata na shine a ce ni ne mai galaba har mutanen zamani suna da wata salon ƙarya da suke yi wai idan mutun yana son yerin jayi ko talin kaka sai ce maka ai in ma ba na manta ba na ma taba jin Malam Jafar yayi wannan bayani wai yana son ya kawai galaba sai kirkiri ƙarya jingina mu wani kwararren malami ko ba haka bane to me dalilin wannan ka dauki dabi'a irin na al-Imam Shafi'i kawai kai gaskiya ce kake hangi to ta wurin wa gaskiyan Allah zai bayyana ta kai ma baka sani ba Allah ka bayyana da gaskiya ko ta wurin dan uwana ne ko ta wurin ina ne ko ta wurin mutum na uku ne ko ma wurin wane ne gaskiyan za ta fito ni dai Allah ka taimake mu gaskiyan ta bayyana dan mu gane ta mu rike ta ne aiki da ita ka ji da ake munazara so wato idan muka fahimci wannan magabatan namu shi yasa ashe za mu ga magana ɗaya ce ko biyu sai su ja baki su shiru magana ɗaya ce ko biyu sai su ja baki su shiru ba ka'adin na uku kila an gane batun da kyau to haka ya kamata na Allah mutane na Allah su rika yi ka kawo naka fahimtan wannan ya kawo na shi fahimta sai ku shiru shikenan Allah ya haskaka ma Allah ya haskaka gaskiya ta bayyana shikenan magana ta kare in kuma duka zantuttukan guda biyu gaskiya ne shikenan to haka ya kamata amma ba a tsaya ka kawo wani ya kawo na shi ka sake kawo wani shi kawai dai kai kana da sai ka danne shi dai an ce yanzu kai ne kai galaba to wannan ba daidai bane ai abinda al-Imam Shafi'i yake nufi ma dakhaltu abadan fi munazaratin ni ban taba shiga wata munazara ba wa uridu an al-tarf as-sali yuqi da fatan wai a ce abokin tattaunawa ne shine kuskure shine ma'anan magana al-Imam Shafi'i la'anna al-qasda huwa al-wusul ila al-haqq domin fatan dai shine a gane gaskiya sawa'un minni aw minhu ko daga gare ni ne gaskiyan take ko daga gare shi ne gaskiyan take ni dai fata na shine a gane gaskiya wa warada annahu naqasha ba'd ahli al-ilm fi mas'alatin fiha ra'ayani arwayto shi al-Imam Shafi'i ya taba yin munaqasha da wani malami akan wata mas'ala wanda yake mas'alan akwai zantuttukan malamai guda biyu faraja'a Shafi'i li ra'yi al-thani lokacin da aka gama tattaunawan sai al-Imam Shafi'i sai ya koma kan ra'ayin wancan malamin waraja'a al-alim al-thani ba'da an-naqash li ra'yi Shafi'i shi kuma wannan malami na biyun
bayan gama tattauna sai ya dawo kan ra'ayin al-Imam Shafi'i wa kullu wahidin minhumā iqtana'a bi ra'yi al-ākhar kowanne daga cikin su ya natsu ya gamsu da hujjoji da ra'ayin da wancan malami yake kai wanta hanni qash bi hadhihi an-natija al-ajiba sai wannan tattaunawan ta tashi da wannan karshen mai ban mamaki kai ka zo kana kare cewa za a yi kaza shi yazo yana kare ba za a yi ba amma saboda tsaban nitin alkhairi wannan da ya kawo bayanai ya kawo bayanai sai wancan malamin ya gamsu sai ya ce na koma kan ra'ayinka shi kuma da ya kawo bayanai ya kawo bayanai sai wannan malamin ya gamsu ya ce ni kuma na dawo ra'ayinka haka yanzu an samu canji kawai ka dubi mutane na Allah masu ikhlasi to haka ya kamata ko ya wajaba in an zo munakasha ko mujadala ko muqabala ko munazara a rika yi amma ba a tsaya kawai a yi tawon hujjoji kawai sai an ga an kai ka kafa ba wannan ba ita ce manufar addini ba in dai akan wannan ne to gara ma a bar munakasha domin ta koma neman suna da neman girma ke to ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu je ladabi na bakwai abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to anan malam